demokradiyya a yau. Cikin shirin matakan gwamnatin Buhari kan tattalin arziki za su kai labari, Dr. Lawal Habibi Haya ya ce aikuwa, amma yin an hada da hakuri. Masu haro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Walhalun da ƴan Najeriya suke sha sakamakon koma bayan tattalin arziki kusan ya zo ƙarshe, in ji waɗanda aka danka amana tafiya da tattalin arzikin da waɗanda suka hada da ministar kuɗi Kemi Adeosun, ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Udo Udoma, da kuma gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Ministar kuɗin ta ce hakan nan gwamnatin ta tarayya tana ɗaukan wasu matakai na sauƙaƙawa jama'a raɗaɗin matsin tattalin arzikin ta wajen aiwatar da shirye-shiryen tallafawa jama'a da gwamnatin shugaba Buhari ta ayyana. Domin haka muka gayyato Dr. Lawal Habibi Haya, shugaban sashen koyar da harkokin kuɗi da banki a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano. Tambayar da na fara masa ko ita ce, shin waɗanne matakai ne gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka ko ta kasa ɗauka waɗanda suka jefa Najeriya cikin halin matsin tattalin arziki da ƙasar ta faɗa yanzu?
Harkar tattalin arzikin ƙasa, wato abu ne da yake ko a ina a duniya yakan je ya dawo, ma'ana ya hau ne ya sauka. Kuma ya danganta da irin mu'amalantar gwamnati da yadda harkokin cinikayya da zamantakewa suke faruwa. Zamantakewa ma'ana kaman samun tsaro, samun kwanciyar hankali, yadda 'yan kasuwa za su shigo su yi kasuwanci da sauransu. Sannan kuma da yadda ita kanta take samun wato kuɗin shiga da yadda take kashe su da tattalinsu. Saboda haka waɗannan abubuwan sukan canja lokuta zuwa lokuta. Gwamnati ko a wani zubin a samu sakaci ko kuma wani abun ma ba sakaci ba ne daga yadda yanayin kuɗin ke shigowa ne. Kamar misali, ba yadda gwamnati za ta yi kuɗi in mai ya kare a duniya, wannan ba sakacinta ba ne. To irin waɗannan abubuwan duk suna faruwa. Gwamnatin da ta gabata, misali, ta Allah ya taimake ta a wani zaman da ta yi shekarunta, ta samu wato abin da sama da tiriliyan 51, wanda kuɗaɗe ne masu yawa. Wato kuma sai aka samu rashin sa'a ita wannan gwamnatin da ta zo a lokacin man nan da muka dogara a sama da kashi 80 ka tokan akan mai kasuwarsa ta kare. To daga san da kasuwarsa ta kare, kuma mu buƙatanmu a abubuwan duniya suna da yawa. Ma'ana ƙasa ce da take da wato mutane sama da miliyan 120 ko 40, amma kusan abincinta gaba ɗaya mafi yawa, musamman shinkafa da alkama da lemuna, daga kasashen waje suke shigowa. Shiro kaya daga kasashen waje yana buƙatar ƙasa ta sayar da wani abu nata, ko 'yan ƙasar ta sayar da wani abu nasu su samu kuɗaɗe wato na dala, wanda da shi za a zo a canjar domin a siyo buƙatun yau da kullum na ƙasa irin namu. Yanzu ƙasar nan yadda ta dogara ka cokan a kan harkar wato shigo da kayayyakin abinci, muna kashe a shinkafa kawai dala kusan biliyan 6 tana tafiya. Shi ne in ka juya ta kuɗin Najeriya, wato biliyan 720 muna kashe shi a shigo da shinkafa. Kashe biliyan 331 a shigo da alkama da harkokin fulawa da sauransu. Lemo kurum wannan na sha na gwangwani, wanda duk za mu iya sana'antarwa, muna kashe biliyan 165. Wannan idan ka duba daga kan wato ƙungiyar masu sana'antar da kaya man, ita da kanta sai ta yi wannan kukan a lokacin, wanda ɗaya daga cikin kuma bayan haka sai in ka duba za ka ga cewa abin da muke kashewa a abinci ya kai ₦1,316,000,000. To ya ilahi, mun shiga cikin matsala, saboda yanzu kuɗin shinkafa kawai in za mu kashe ₦6,000,000 a shekara, kuɗin da gwamnati za ta samu bai wuce ₦12,000,000 ba. Ta yaya wannan sauran buƙatu na yau da kullum, shigo da injina da sauran da masana'antu za su samu?
Dr. Lawabi, me ga 'yan kasuwa da suke da kuɗaɗensu hannu suna so su je su sayo abincin nan su shigo, me yasa ba za a ba su shigo da shi ba, tunda gwamnati ba kuɗin gwamnati suke ɗauka ba, na hannunsu ne?
Madalla, ai idan ka kafa ƙasa akan cewa babu wani wato tiriki, kowa ya shigo da abin da yake so ya sayar, to ba ƙasa ka kafa wadda za ta zauna da kanta ta yi wa kanta arziki ba. idan za wannan shinkafar da za shigo da ita wato babu taimakon da kamar yadda wani shehin malami professor Pat Otom yake faɗa a Lagos yake karantawa na ji dadin magana su saboda haka wata ai irin tunani irin wannan babu taimakon da aka yi kasan mai irin rufof bodoji ko ina shigo da abinci mutane ba za su ji dadin kalmar nan ba amma a gaskiyance in dai ana son kasan nan ta tsaya da kanta kuma al'umma ta amfana saboda duk kudin mai ba wai al'umma ne take amfana ba gwamnati ce take amfana ta kudaden su shigowa amma idan ka tabbata aikin noma ba wato na daya shigo da shi duk sanda kace ka bude ba wato wannan bodoji kowa shigo da abinci to na cikin kasar ka ba zai daraja ba
Dr. Lawal baka jin cewa an yi hanzarin rufe kan iyakokin ma'ana ba wato abincin bai wadata ba
ai idan kace sai ka wadatar da abincin waje sannan zaka fara na gida to na gidan ba zai daraja ba zai yi wa ai sai ka rufe babu wata kasa da ta canja manhaja da wato manufar tattalin arzikin kasar ta sannan kuma babu wani abu da jijjiga babu wani wanda ya wahala aka miƙe kowace kasa wato idan za ta canja manufar ta ko ta siyasa da zamantakewa ko ta tattalin arziki mutane dole sai sun ji a jikinsu misali idan ka ce za ka canja yanayin siyasa da yanayin tsaro da yanayin zamantakewa za ka koyar da mutane wata ɗabi'u da wata manufa kai yaƙi da misali rashin da'a da sauransu duk mutane sai sun ji wannan takura haka tattalin arziki yake daga sanda ka ce za ka juyar da daga inda yake tafiya ka canza shi wato daga abin da ake kira consumer society to producer society daga waɗanda su aikinsu su ci da kuma waɗanda suke sana'antarwa to ba labudda dole mutane su shiga wata gajeriyar wahala jeje rolling a Ghana ba za a ji da bai sha ba a lokacin da ya rufe bodojinsu musamman akan kayayyaki na tufa yanzu idan ka je Ghana sama da kashi 45 zuwa na 6 na kayan da suke sawa hatta shi tsohon shugaban kasar da iyalansa za ka ga kayan da gane ta sana'antar ne.
Dr. Lawal idan haka ne me yasa masana tattalin arziki suke sukar manufofin wannan gwamnati kan waɗannan hali da ake ciki kuma suna aibanta ta cewa wannan koma bayan tattalin arzikin da sakacinta al'amuran suka faru.
Ai shi wato sanin tattalin arzikin ƙasa yana da manhajoji daban-daban akwai masana tattalin arzikin ƙasa da suka fi tafiya alakanta ci gaban ƙasa ko rashin sa daga yadda kuɗi take shigowa ko take fita ko ake tsare kuɗin ko ake bayar da shi ko da sauransu wato monetary economics wanda suka fi duba da harkar kuɗi fiye da waɗansu ɓangaren wanda su kuma developmentalist ne wanda suka fi ganin kaman wato ci gaban mutane da yadda za a yi saboda haka wani zubin fuskanta ko ganewarka ko iya tunaninka yana bambanta daga wannan masani tattalin arzikin ƙasa da wancan shi yasa babban hikima ake kawo mutane daban-daban masana daban a tsarin tattalin arzikin ƙasan ma a ɗauko mutane daban-daban wanda suka san fanni daban a haɗa soje ɗaya su gwara su fito da wani abu guda ɗaya ko wata manufa da za a iya bi wannan yana da nasaba da mai yiwuwa gwamnatin ba ta yi wannan yadda ya kamata ba saboda haka sai ta buɗe hanya ga waɗanda suke ganin ba a bi irin tsarin tafiyar da tattalin arzikin ƙasa da iri daidai da tunaninsu da karatunsu ba sannan siyasa tana shiga ciki waɗansu suna ganin cewa wannan wata dama ce tunda mutane sun shiga wato rashi da babu su yi amfani da wannan dama ko da kuwa sun san cewa wannan manufa daga ƙarshe za ta fitar da mutane za ta taimaka mutane sai su yi amfani da ita saboda samun wata dama ta siyasa su nuna gwamnatin ba ta ba
idan waɗannan bayanai da kai ko da mutumin da bai fahimci tattalin arziki ba ai zai ce in dai haka ne ai abin na da kyau bari in dan saurara me yasa ƴan Najeriya ba sa saurara wa gwamnatin
wallahi a nan wajen shine inda aka samu kuskure wajen gwamnati wato canjin tattalin arzikin ƙasa ko zamantakewar mutane ko siyasa yana buƙatar wato abin ma da ake kira farfaganda shi yasa in gwamnati za ta tafi yaƙi sai ta yi farfaganda ta yi kafaɗan bayanai ta yi ta ƙoƙarin wayar da mutane a kan su gane.
Masu haro da wannan fashin baƙin Allah ya kama ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Dr. Lawal Habibu Yahaya da kuma Chibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.